نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. بركم دسادوا أن نتقص قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دري هدو داربعين دبير ودى تيدي دي دشا تقص قوة أكو شكرا تدبو بيو دا أشرين دا هدو تميلادية زامي مجلسين شدا أتكم مجالس إمنا تفسير نتقص majalisi na takwas a cikin majalis dinmu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a zamu tashi aya ta 32 zamu koma kanta aya ta 32 insha Allah a cikin suratul ahzab amma ga tambayoyi da aka turo wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya kara ma lafiya da nisan kwana amin to ya fadi sunan sa wanda ina ganin ba sai mun ambata ba yace shine ya saki matarsa saki daya bayan ya sake ta da kwana 9 sai aka turo wakilinta wai ya bada takarda shi kuma ya fusata sai ya rubuta ya sake ta saki 3 ya bayar a takarda can ga daya nan kuma ga 3 a takarda sai mutane ke cewa saki 3 bai yi ba dan Allah malam menene hakikanin al'amarin nan to a hakikanin al'amari wanda duk yayi saki ana zartan masa da shi ko wanda duk yayi saki mai adadi ana zartan masa da adadin da yayi wani mutum ya zo wajen Abdullahi ibn Abbas yace ya saki matarsa saki 100 yace to matarka ta rabu da kai da saki 3 sauran 97 kuma laifi ne da ka dauka tsakaninka da Allah a wata riwayar yace bakan ji tsoron Allah ba ballantan da yake ce mata to akwai mafita yace baka ji tsoron Allah ba ballantana Allah ya sanya maka mafita saboda haka wanda duk yayi wannan ya janyo maka kansa saboda me zaka fusata saki ba abun aure ba abun wasa bane da zaka ce wai an fusata ka shikenan kuma ka dora saki din akan saki shi kansa wannan bid'a ne idan mutun ya saki matarsa bata gama idda ba ya sake biyar da wani sakin wannan ya daga cikin nau'i na saki na bid'a wanda bai halatta ba idan mutun yayi ya saba ma Allah kamar yanda in ya sake ta a cikin al'ada ya saba ma Allah haka dalika in yayi saki sama da saki daya a lokaci daya a majalisi daya wannan sakin nasa ya sakin yayi amma kuma ya saba ma Allah sai ya tuba kuma dalilin da cewar wanda ya saki 3 ana kirga masa a saki 3 shine hadisin al-ajlani wanda suka yi li'ani wanda tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya rabu da matarsa yace ya rasulullah ya sake ta saki 3 a wata riwaya ya sake ta albatta ya yanke sakin ta shine ma'anar saki 3 din to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin wannan wanda wannan shine hujjar Imam al-Bukhari wajen a cikin yanda ya kulla babi yace babu man ajaza talaq as-salat babu wanda ya zartar da saki 3 yayin da aka yi shi saboda haka wannan saki 3 da kai ya cika sakin da zai raba ka da matarka ba za ta halatta gare ka ba hatta tankiha zawjan ghaira har sai ta saki auren wani namijin sannan ya sake ta in tayi idda sannan ka zo ka nemi aurenta in ta amince sai a dora muku aure ku dawo akan sababbin igiyar aure guda 3 amma a yanzu kam saki 3 ya tabbata sannan dayan kuma da ka kara kamar yanda yazo a hadisin Ibn Abbas radiyallahu anhu wannan laifi ne da ka dauko tsakaninka da Allah sai ka tuba ka nemi gafara Allah kar ka sake irin wannan aika wanda kai wallahu ta'ala a'lam sai wannan kuma yace Allah ya kara malin lafiya imani da istiqama Allah ya ji kan mahaifan dokta da na al-ramma amin malam mutun ne zai yi sallah insha a masallaci kuma ya tarar ana yin sallar tarawih sai ya bi su to kuma limamin da ya raka'a biyu bai zauna ba sai ya miƙe domin kawo sauran raka'o'in biyu to malam yaya zai yi tunda shi isha zai yi kuma gashi ba ai zaman tsakiya ba wato tahiyar farko to wannan sura sura ce gariba wato sura ce bakwa inda liman yayi raka'a biyu ya sallama shi sai ya miƙe ya karo raka'a biyunsa amma yayin da ya zamanto cewar liman ya miƙe yayi bai zauna yayi tahiya ba shi kuma gashi yana yin sallar farilla ne to muka duba asali kan cewar ya halatta mai yin sallar farilla ya koyi da mai yin sallar nafila kuma wannan sallar nafila da yayi ta inganta a gare shi dan haka tunda ta inganta a gare shi ta inganta ga shi ma mun wanda yake bin sallar isha kuma asali na biyu shine liman yana dauke mamamu abubuwan da ya aikata na sahau idan ba farilla bane to shi zaman tahiya da yin tahiya ba farilla bane saboda haka liman ya dauke masa dan haka sallar isharsa tayi wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace Allah ya ji kan hajjiya da gafara amin yace batun kudin nefa mutum yana biyan miliyan 3,100 highest rana daya mitar sa ta lalace da aka sa sabuwa sai ya koma 11,600 yayi kokarin a gyara sunki in yana da halin kauce miliyan 11 na waje eh haka nace aiko o miliyan 11,600 sai ta koma da aka gyara mitar aka sa sabuwa sai ta koma miliyan 11,600 yayi kokarin a gyara sunki in yana da halin kauce ma cutar wannan zai iya yin wani abun to wani abun zai yi ai ba abin da zai illa ya bi su kudi ne masu yawa da bai kamata kawai ya tsaya ya zura ido ko ya saurara har sai sun zo ba abin in ya halat in ya kai ya dangana da kotu sai ya dangana da kotu wannan kudi ne bambanci ne mai yawan gaske o ya cire wutar o a ai ba haka ya tambaya ba yana da halin kauce ma wannan yana da halin kauce ma ya kai shari'a yana da halin kaucewa shine ya kai shari'a tunda wannan ai a bayyane yake cewar bambancin yana da yawan gaske daga dubu daga miliyan 3,900 ta kuma miliyan 11,600 a inda shine ai duk wanda ba su kawo wuta ba kuma a baka bill na abinda baka sha ba cuta tana zuwa daga kowane bangare kamar yadda cuta za ta zo daga bangaren mai shan wuta cuta za ta zo daga bangaren mai bayar da wuta kuma addinin musulunci ya zo ne da ka'idar la darara wa la dirar ba cuta ba yarda da cuta to da kan an yi cuta sai kana akwai kotu sai mutum ya je ya kai kotu dan a bi masa haƙƙinsa to sannan tambaya ta ƙarshe wannan yace assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da tsawon rai mai albarka cikin lafiya da imani amin yace na karanta wani abu akan cewa mata waɗanda ba musulmi ba bai halatta su ga gashin mata musulmi ba amma sai na ga wasu sun ce a ayar suratul nur ta 31 Allah bai ambaci mata kafirai ba amma wasu kuma sai suka ce tunda nisa'ihinna aka ce wannan ya keɓanta da mata musulmai malam tambaya ta ita ce ya halatta waɗanda ba musulmi ba su wanke wa musulmai gashi ko su yi musu kitso nagode Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbi ibadunmu ya amsa addu'o'inmu na alkhairi amin eh fuska biyu ce wajen tafsirin wannan ayar inda Allah ta'ala ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna a ciki har ya ambaci aunisa'ihinna kada mata musulmi tunda su ne ake magana da su kullil mu'mina wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna kace ma mata mu'minai su rintse ganinsu kuma aka ce kada su bayyana adansu sai ga mazajensu ko ƴaƴansu ko ƴaƴan mazajensu ko iyayen mazajensu ga san dai aka lissafa su aka ce ko matansu to wajen matansu waɗansu malamai suka rinjayar da kan cewa matansu ana nufin mata muminai wato sai mata muminai za su iya bayyana wato al'aurarsu gare su waɗansu kuma suka dauke shi alal itlaq kan cewa aw nisa'ihinna ko matan su ai bi ma'ana matan wato jinsu mata waɗanda suke na jinsu su mata umuman ake nufi kan cewa babu laifi mace ta bayyana wato adonta ga mace yar uwarta to wanda yake wannan shine yake azhar wannan shine yafi bayyana domin in aka ce kawai mata mu'minai ne bi ma'ana kamar yanda mace take yin hijabi ga musulmi ga maza haka za ta yi hijabi ga mata ƴan uwanta wanda ba musulmi ba to kuma wannan akwai mashakka zahira akan su tunda suna shiga cikin taro waɗanda suke maza da mata waɗanda suke a cikin taron akwai wanda ba musulmi ba ba lalle ma su san cewa ba musulmi bane idan za a kallafa musu kan cewa inda za su shiga cikin taro na mata dole sai sun yi hijabi kamar yanda suke yin hijabi yayin da suka shiga cikin ta waje da yake akwai maza to wannan akwai takurawa a gare su saboda haka abinda yake mafi rinjaye ni a fahimtata amma kuma kamar yanda kuka gani akwai sabani Ibn Kathir ya rinjayar da kan cewa matan mu'minai shi ake nufi a cikin tafsirin wannan a sura amma lokacin da muka karanta a tafsirin suratul nur a shekara ina jin 2 ko 3 da suka wuce na azumi abinda yake mafi abinda abinda ni a fahimta ta ya zamanto mafi rinjaye kuma na ambace shi wajen tafsir shine ana nufin umumin mata cewa umumin mata ya halatta mace musulma ta bayyana abinda yake abinda yake muharraminta zai iya gani ga wata mace koda ba musulma ba cewa kamar yanda zai iya ganin wuyanta zai iya ganin dantsanta zai iya ganin gashinta wato dan uwanta to haka zalika mace za ta iya ganin waɗannan abubuwa daga cikin wannan yana daga cikin abinda malamai suka yi fatawa na kan cewar ya halatta a wato a halin larura a wajen halin larurar likitanci ya zamanto cewar matar da ya zamanto wadda za ta yi ma a wadda za ta ga tsiraicin mace musulma ita ce in ba a samu wato mace musulma ba a samu mace wadda take ba musulma ba domin shine aula bisa namiji ya zo ya ce zai duba ta to haka duk wani yana karfafa kan cewar a maksudin wannan ayat ta alqur'ani shine mata din kuma bisa abin da yake galibi indai ba yanzu da ake samun ratsewar dabi'a da shedanci da cuta ta yawa a cikin zukatan mata ba mata in suka ga mata ƴan uwansu ba sa kallon su da kallon sha'awa wanda har za a nemi a ce su suturce kawukansu sai dai idan wanda ake ganin kan cewar akwai zargi na irin wannan halin tare da su to sai ai kaffa kuma duk da haka lallai mata musulmi su zamanto kan cewar hatta in sun shiga cikin mata ƴan uwansu su zamanto wato ba sa yin shiga na wanda yake zai motsa sha'awa wanda shiga ce da mijinsu shi ya kamata kawai ya kalla saboda ganin bacin zamani da cuta da ta yi yawa a cikin zukatan mutane kan cewa wannan zai iya haifar da mummunar ɗabi'a da kuma ta fada a cikin waɗanda suke neman su yi mummunan alaƙa da mata musulmi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillahir rahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا نساء النبي لستن كعاد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة
Allah ta'ala yace ya nisa annabi ya kuma tan annabi lastunna ka ahadin minan nisa ku ba kamar ba daidai ba ku kasance kamar daya daga cikin mataye ba wato a wajen falala inittaqaytunna inde kun ji tsoron Allah fala takhda'na bil qawl dan haka kada ku tausasa zance fayatma alladhi fi qalbihi marad sai wanda cuta ke cikin zuciyarsa ya kama bin kwadayi wa qulna qawlan ma'rufa ku fadi magana wadda take magana sananna karbabba a cikin shari'a wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana falalar matan annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ba daidai suke da sauran mataye ba wannan ya nuna falalar su kuma haka yake ijma'i ya hadu akan cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sune afdalun nisa su suka fi dukkan mata in banda maryam binti imran da asiya binti muzahim matar fir'aun asiya imra'atu fir'aun da sara matar annabi ibrahim da fatima yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda su dalilin waɗannan su uku da wato da asiya da maryam da kuma sara shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa'i illa asiya tamra'ata fir'aun wa maryam binta imran cewa da yawa wanda suka samu kamala cikin maza amma a cikin mata ba wanda suka samu kamala sai asiya imra'atu fir'aun sai kuma maryam binti imran a wata riwayar aka ambaci a cikin masu falala din sara matar annabi ibrahim saboda abin da yazo na ambatanta a cikin alqur'ani rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid ita kwa fatima radiyallahu anha saboda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yayi mata bishara yace ita ce sayyidatu nisa'i ahlil janna shugaban matan aljanna kamar yanda yazo a cikin hadisin da Aisha radiyallahu anha ita ta ruwaito gashi tana cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tace aqbalat fatimatu tamshi ka anna mishiyataha mashi nabi sallallahu alaihi wasallam yace fatima ta fuskanto tana tafiya kai kace tafiyarta tamkar tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake tafiya haka take tafiya فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يمينه او عن شماله سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مرحبا da yata sannan yazo nan da ita ko a daman sa ko a hagun sa tana shakka yaya abin ya kasance ثم اسر اليها حديثا sannan yayi mata sirrin wani zance yayi mata rada ya ga mata wani magana wata magana a sirrince fabakat sai tayi kuka faqultu laha lima tabkin sai nace dan me kike kuka ثم اصر اليها حديثا سنه يساكي متى سر وني مغنى وتا وني زنجي فضحكت في تي داريا فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزن يوني بن تبا غني ايرين wannan rana ba naga farin ciki da yake kusa da bacin rai فسالتها عما قال سين تنبيهتها me yace mata فقالت ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ba zai yi ba na yada asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam aka dauki ransa fa sa'altuha sai na tambaye ta a wata riwayar tace mata ina tambaye ki da haƙi na akan ki inji Aisha fa qalat sai tace asarra ilayya yayi mun ya sirranta mun yace jibril ya kasance yana bijire alqur'ani a gare ni a kowace shekara sau daya kuma ni a wannan shekarar sai a wannan shekarar ya biya alqur'ani da ni har guda biyu bana ganin face cewa ajalina ya halarto kuma ke ce farkon mutanen gidana da za su sadu da ni sai nayi kuka a wata riwayar ya kara idan har na mutu ki zamanto mai kyakkyawan hakuri domin ni khairu salafin wato magabaci ne kyakkyawa a gare ki sai mai kuka sai yace amma tarzaina an takuni sayyidata nisa'i ahli aljanna ba zai faranta miki bane ki zamanto ke ce shugaban matan aljanna aw nisa'al mu'minin ko kuma matan mu'minai fa dhahiktu lidhalik sai ne dariya da wannan to kun ga wannan nassi ne akan cewar ita ce shugaban matan aljanna radiyallahu anha Fatima saboda haka wannan nassi ne akan cewar falalarta yafi falalar matan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da aka ce lastunnaka ahadin minan nisa wannan ba duk mata ake nufi ba wannan amun urida bihil khas ana cewa ku ba daidai kuke da wata daga cikin mata ba banda waɗannan waɗanda aka ambata banda Fatima banda Maryam banda Asiya banda Sara to wannan ya nuna kan cewa akan sauran mu'minai su matan annabi sallallahu alaihi wasallam sune suka fi falala da nassin wannan aya kuma shi yasa malamai suka hada haka a tsakankanin su shine ake sabani a tsakankanin wace ce tafi falala tsakanin Khadija da Aisha radiyallahu anha saboda falalar Aisha ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace falalar Aisha akan sauran mata kamar falala Al-Farid ne akan sauran abinci Al-Farid shine abincin da aka yi roman gurasa da shi shine abincin da larabawa suka fi so saboda haka ita aka fi so sai waɗanda suke fifita ta akan Khadija ita kuma Khadija falalarta ta zo saboda kasancewarta annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya sauko yace ga Khadija nan kai mata albishir da gida na lu'ulu'u a cikin aljanna ba a kormato a cikin sa ba kuma a ganin wani abu na wahala a cikin sa ita kuma ita ma Fatima ita ma Aisha mala'ika Jibril ya zo yace mata sallama har tace kana ganin abin da ba ma gani tace shi ma tayi masa raddin sallama to wannan mas'ala ce wadda take babu aiki a tsakankanin ta kuma ba mas'ala ce ta aqida ba illa itiqadin kan cewar matsayin su ba matsayin sauran mata na mu'minai bane sai dai waɗanda aka ambata masu falala fiye da tasu kamar ita Fatima ita sayyidatuna Fatima radiyallahu anha ita ce kadai take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan takaddar aikinta cewa ta yi hakurin rashin sa ba wanda ya samu wannan sai ita na'am dan wanta duk sun riga ta duk su suna mizanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hakurin rashin su dukkan su kun san idan mutum ya yi hakurin rashi to za a bashi ladan girman wannan wanda yake aiki kamar Umar ibn Abdul Aziz da ɗansa Abdul Malik ya rasu yace alhamdulillah kana mizani na ban so a ce na kasance ni ne a mizanin ka ba wato ya zamanto shine yayi hakuri akan rashin sa to babu wanda ta samu masifa ta rashi irin Fatima domin babu mai uba kamar Fatima babu mai mahaifi irinta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba wanda ya rasa mahaifi ya ji zafin masifar rashin mahaifi irin Fatima saboda haka Ibn Hajar ya ce wannan shine ɗaya daga cikin wajihin hikimar da ya sa take da wannan falala cewa babu wanda ya yi aka jarabce shi da zafin raɗaɗin masifa da ya yi haƙuri akan rashi irin sayyidatuna Fatimatu Zahra ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallam za a iya kawo nafsin shay a ce su matan su tara su ne suka rasa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna da ladan rashin miji wanda suka rasu kafin su wanda suka rufu kafin sa kamar Khadija kamar Zainab bint Khuzaima ummul masakin su ba samu wannan ba su annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai samu ladan hakurin rashin su amma su Aisha da sauran su suka samu ladan hakurin rashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ayi hal wannan mas'ala ta falala abu ne wanda Allah ya ban makansa sani shi yasa ma Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace wajen fifiko tsakanin Fatima tsakanin Khadija da Aisha yace wanda yafi shine wanda yafi tsoron Allah kuma Allah ya ban mu kansa sani tsakanin su yafi tsoron Allah shikenan aka gama wannan magana to sai nan Allah ta'ala yace ku ba ɗaya kuke da sauran mata ba in kun ji tsoron Allah. Jiya mun rinjayar da cewa waqafi akan ka ahadin minan nisa, ku ba kamar sauran mata bane. Sannan aka ce inittaqaitun ne ya zama to sharadi, in kun ji tsoron Allah to fala taqdana bil qawl, kamar babin wato in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, in kuna karsance kuna imani da Allah da ran lahira to ku aikata kaza. Shi kuwa Ibn Ashur sai ya rinjayar da cewa waqafi akan inittaqaitun ne, kamar yadda jiya na ambata kan cewa wajihi bi wajen wuku, wato ku ba kamar sauran mata bane in kun ji tsoron Allah, wato in kun lizimci abinda kuke a kansa na tsoron Allah to wannan falala za ta tabbata a gare ku, zamanto ba kamar sauran mata bane. Wato in kun dawwama sai zamanto babin ba wai wannan taqyidi bane, sifa ce kashifa da kan cewa wato in kuna nan dai akan tsoron Allah nan naku wanda a kansa kuke. Saboda haka sai zamanto kamar yanda aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron Allah, to su da aka ce in suna jin in sun ji tsoron Allah ai in sun tabbata akan wannan tafarki na tsoron Allah da suke akai, to su ba za su zamanto tamkar sauran mata ba. To sai kuma ya zamanto fala takhdana bil qawl, wannan wato sabuwar magana ce da ta kunshi fitar da wani sabon umarni, shine aka umarce su da wato kada su tausasa magana, kada su tausasa zance, saboda ita mace dama mai taushin dabi'a ce. To yayin da ta tausasa zance, wani sai ya dauka kan cewa janyo hankali ne, cewa kwarkwasa ce, nema ake yi a janyo hankalin namiji, musamman shi namiji haka yake, shi gani yake komai aka yi masa to san sa ake yi, komai aka yi masa sai ya dauka san sa ake yi. To har hatta ma waɗanda suke bai kamata a gan, bai kamata mutum yayi tunanin wannan daga gare su ba, to za a samu waɗansu waɗanda suke da dauɗa a cikin zuci. Shi yasa Allah ya ce fayat ma'al ladhi fi qalbihi marad, wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa. Menene wannan cutar? Cutar jin cewar wato su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sauran mata ne, da kuma cutar munafunci, wanda zai yi mu'amala da su baya ganin tsarkinsu, baya ganin matsayinsu, baya ganin sifar da Allah ya ba su na cewa at-tayyibatu lit-tayyibin, tsarkakan mata na tsarkakan maza ne. Saboda haka baya ganin su da wannan, wannan cutar sai ta sa shi ya rinka waɗansu zace-zace, to sai aka toshe wannan kafar barnar kamar yadda aka yi bayani. Sannan aka ce wa kulna qawlan ma'rufa, ku faɗi magana, magana wadda take wato karɓaɓɓa sananna, ai ba wai ku yi musu, ba wai ku yi tsawa ba, ko ku yi zagi, ko ku yi magana ta wulakanci, a'a, magana wadda take babu kaskanci, babu tausasawar magana da za ta bayar da mummunan ma'ana, kuma babu kaushin magana wadda za ta zamanto ta zagi, magana wadda za ta nisantar da wato samun mummunan tunani a cikin zuci, irin wannan maganar za ku, shine magana wadda take a yanke gwargwadon bukata, gwargwadon haja, kamar yadda ake yi wajen maganar ilimi, kamar yadda ake wajen maganar ilimi. Yanzu ko a aji ne kana da professor ko lecturer mace, za ta zo tana magana irin yadda za ta yi magana da wanda take so, magana irin ta soyayya, ai ba za ta zo ta yi magana ba, za ta tsaya ta yi magana ne ko yadda kai karatu ake yi ka fahimta, in ba ka fahimta ka ci, kar ka fahimta kuma ka faɗi. To shine alqaulul ma'ruf kenan, ba tare da zagi ba, ba tare da mummunan magana ba. To sannan Allah ta'ala ya ce wa qarna fi buyutikunna, ku zauna a gidajenku. An sifanta, an alakanta gidajen gare su, saboda duk da gidajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ya gina musu, amma gidajen nasu ne. Shi yasa akan ce hujratu Aisha, ɗakin Aisha, hujratu Zainab, ɗakin Zainab, hujratu Hafsa, ana danganta ta gare su. To ɗakunan nasu ne, wato ku zauna a cikin ɗakunanku. Wannan haka ƙira'ar jumhur suka zo daga al-iqrar, daga alqarar, ku zauna akasin wato ku fita, ku zauna a cikin ɗakunanku. Ita ce kuma ƙira'an Nafi' da Hafsa da Asim. Sauran ƙurra'a, jumhurin ƙurra'a kuma suka karanta ta bi kasril qaf wa qirna fi buyutikunna, bi ma'ana ku yi, ku samu wato ku tabbatar da martabarku a cikin gidajenku, wato zamanku a cikin gida shi zai ba ku martaba, kan cewa ba ma a ganinku a waje, ba ma a ganinku a waje, saboda martaba da daraja kuna cikin gida wato saboda isa matuka wajen tsare alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su daga cikin fuskar da malamai suka ambata ne cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran mata bane shine kan cewa su ne suka yi itila'i akan badinin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake tare da iyalinsa lokacin da daga shi sai su ya yake da su wajen wanka su wanka tare su ga abinda ba wanda yake gani daga gare shi su ga ta kwanciyarsa su ga tashin sa kuma su tafiya su yi magana ta sirri wanda babu wanda zai ji sai shi da su su yi wasa wanda ba zai yi wannan wasan da wani ba in ba da su ba har tsere suke yi wajen gudu abubuwa da dama wanda yake ba wani wanda zai yi tarayya da su sai shi ba wanda zai tarayya da shi a cikin su sai su shine ya ba su wannan keɓantacciyar falala ta haka kuma hikimar Allah ce domin su kiyaye rayuwar su kiyaye shiriyar addini gabaki ɗayanta kaci kabinta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi gabaki ɗaya samfurin rayuwa ne a cikin yana cikin jama'a ko yana cikin gida yana kwance ko yana tashe a kowane hali shari'a yake kafawa to inda ba dan su ba da suka zo suka yi itla'i akan wannan da sai ya zamanto kusan rabin shari'a ba a same ta ba domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yayi aure ya cika rabin addinin sa so rabin addini yana cikin gida to babu wanda za su kiyaye wannan in ba matansa ba dan haka suka zamanto ba kamar sauran mata ba to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da martaba da matsayi da nauyi a cikin zukatan mu'minai to haka matansa ya kamata saboda wannan alakar da shi su ma su samu wannan shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya kebance su da hukunce to wannan hukuncin wajibi ne ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bi halatta su fita daga gidajen su ba sai domin bukata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da bukata inna Allaha qad azina lakunna fi hawaijikunna Allah ya muku izini ku fita domin biyan bukatar ku domin a da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu bandakuna a cikin gida saboda haka in suna bukatar bandaki sai dai su fita wajen gari shine wata ran bayan ayar hijabi ta sauka sauda ta fita shine sayyidina Umar ya ganta yace ya sauda mun gane ki ya nemi mata fada akan fitowar ta da taje ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai Allah ya yi muku izini ku fita domin bukatar ku saboda haka sun kasance suna fita domin bukatar su ta dan adam sun kasance suna fita domin ziyarar iyayensu kamar yanda sayyidatuna Aisha ta je ta ziyarci sayyidina Abubakar a rashin lafiyarsa na ajali a lokacin nan ya bata kyautar dabino bata riga ta karba ba a lokacin nan yake ce mata to inda kin karba ya zamanto naki amma yanzu ƴan uwanki ne maza guda biyu wanda yana daga cikin karamar sayyidina Abubakar dan a lokacin nan ƴan uwanta ne guda biyu Abdurrahman da ibn Abubakar da Muhammad ibn Abubakar ƴan uwanta mata kuma Asma sai kuma ciki da ya bar Asma bint Umays wanda take da shi amma sayyidina Abubakar yace ƴan uwanta ne mata kamar Allah ya ba shi bisa karama wato ya ambaci cewa mace ce za a haifa sai yace mata ƴan uwanki ne maza guda biyu da ƴan uwanki mata guda biyu to kaga ya gaya mata wannan lokacin da ta zo ta ziyarce shi haka zalika suna fita tafiya aikin hajji kuma khulafa'ur rashidun sun kasance suna ba su kulawa ta musamman sai a hada su tare da Abdurrahman ibn Auf ya tafi da su aikin hajji shi yake tafiya da su aikin hajji to amma abinda ake fada na kan cewa Nana Aisha radiyallahu anha in ta tuna cewa ta fita yakin Jamal tana yin kuka hatta har mayafinta ya jike to wannan hadisin na farko dai an yi magana akan ingancin isnadin sa kuma a bisa ma cewa hadisi ne ingantacce to malamai sun yi taujihin wannan akan cewar wannan fita da Aisha da Nana Aisha ta yi abu ne wanda yake sahabbai ba su yi ba su yi ijma'i akan inkari a gare ta ba sahih Ammar ibn Yasir da Sayyidina Ali ibn Abi Talib dukkaninsu Allah ya yarda da su sun yi mata inkari cewa ba ta yi aiki da wannan ayar wa qarna fi buyutikunna ba yayin da ta fita zuwa yakin Jamal ta fita zuwa Basra a yakin da aka yi tsakanin Sayyidina Ali radiyallahu anhu a jiha da kuma Sayyidina Talha da Sayyidina Zubair ibn al-Awwam a ɗaya jihar yakin Jamal da aka yi to su kuma Talha da Az-Zubair ba su yi mata inkari ba bal su suka kwadaitar da ita kan cewar fitowarta ta fito akwai maslahar fitowarta yafi maslahar rashin zuwa saboda haka ta tafi to inkarin da aka yi mata na kan cewa to ai lokacin da aka yi ma Sayyidina Uthman takunkumi shekaran nan bata zauna ta hana mutanen Misra da suka zo ƴan tawaye ta hana su kansu kai masa hari ba sai ta tafi aikin haji waɗanda suke son suka ga nana Aisha suna kawo wannan cewa ta fita aikin haji bata zauna ba kuma raddi shine wannan haji ne wanda yake tayi bakance a kansa haji ne wanda yake tayi bakance wajibi ne ta fita kuma ita ba komandar yaki bace amma fitarta a lokacin yakin Jamal ijtihadi ne tayi kuma ijtihadin ta ya dace da ijtihadin Talha da Az-Zubair cewar abinda za ta je ta yi fitarta shine zai kawo maslaha tsakanin jama'ar musulmi guda biyu tunda Allah ta'ala shi ya umarni ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qattatalu fa aslihu bainahuma in manya in jama'a biyu na musulmi suka yi yaki a tsakankanin su ku yi sulhu tsakanin su saboda haka fitar da ta yi aiki ta yi da umarnin Allah dan haka zai zamanto cewar shi wannan umarni wa qarna fi buyutikunna illa idan maslaha ta hukunta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu izinin su fita dan biyan bukatun su to haka zalika idan fitar ta hukunta cewa maslaha ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa aslihu bainahuma ku yi sulhu a tsakanin su saboda haka ta fita har ta je Basra dan ta yi sulhu tsakanin jama'an nan guda biyu manya na musulmi jama'ar Talha da Zubair a bangare da jama'ar Ali ibn Abi Talib a ɗaya ɓangaren saboda haka babu wani abunda za a ce suka ne gare ta kamar yadda 'yan shi'a suke nema su kawo su 'yan shi'a ma ɓata lokaci ne ma ka ce za ka yi ƙoƙari ka yi musu bayanin wannan suna duk abinda za ka gaya musu su da sun riga ma sun tsine mata da abinda ma Allah ya barrantar da ita suna tuhumarta da shi ballantana kuma akan irin maganganu irin wannan amma dai tunda malamai sun yi bayani a kansu ya ga ya dace ya zamanto kan cewa mun ambaci wannan to wannan hukunci wajibi ne akan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam mustahabbi ne akan matan mu'minai kan cewa mace mafi alkhairinta ta kasance tana zaune a gidanta illa abinda akai mata izinin fita zuwa gare shi kamar fita zuwa masallaci wanda matan Annabi sallallahu alaihi wasallam matan sahabbai sun kasance suna yi hatta masu tsananin kishi irin su Sayyidina Umar ba sa so amma sun kasa hana matan yana gaya mata cewa ni kin san fa bana son fita zuwa masallaci tace to in baka so ka hana ni shi kuma ba zai iya hana ta ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allah masajidallah kar ku hana matan Allah zuwa madakunan Allah ita kuma tana da fiqhu sai ce in baka so to ka hana ni shi kuma sai ya ga ba zai iya hana ta ba saboda haka ya halatta mata su fita domin bukatar su sai dai zaman su a gida shine yafi su dauki kan cewa fita din nan fita ce ta larura idan bukata ta taso amma ba irin fitar da kawai ana tunanin a fita a je a zaga a cikin kasuwa ai kallo ba wani abu za a saya ba sai dan a kashe kwarkwatar ido kamar yadda suke faɗa to wannan fita ce wadda ke bata da ma'ana wanda suka yi haka ba su yi koyi da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma mu lura abinda manzon abinda qira'a ta biyu tace wa qirna fi buyutikunna ma'anar wannan na alwaqar waqar ummati mutuncinta da izzata da buwayarta da cika idanta da shayinta da za a rinka yi ya zamanto ba a ganta kullun tana cikin gidanta wannan shine ma'anar ɗaya qira'a sannan Allah yace wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula kada ku rinka fita kuna bayyana ado irin tabarruji fita na bayyana ado na jahiliyyar farko ana nufin abin da yake gabanin musulunci ba yana nufin kan cewa akwai jahiliya ta biyu bane, ana dai sifanta jahiliyar da kan cewa ita ce ta farko wadda Allah ya tsirar da al'umma daga gare ta ta hanyar kawo shari'ar musulunci. Duk abin da yake kafin bi'isa shi ake ce ma al-jahiliya, wato an dangana shi zuwa ga jahilci saboda rashin sanin hukunce-hukuncen Allah a lokacin. Ana yin abu da ka kuma yawa-yawan abubuwan da ake yi abubuwa ne waɗanda suke na jahilci, kamar yanda suke yi na amayar da mata a gaje su, idan mutum ya mutu ya bar matansa, ƴaƴansa sai su zo, babban ɗan sai ya zaɓi wanda yake so cikin matan aure wanda ba uwarsa ba, sai ce ya ɗauki wannan, ita ce matarsa. Kamar yanda Allah ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad khalas innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Alfahshani kuma abin ƙi ne kuma ya hanya ce mummuna. To abubuwa na jahiliya, to haka nan mata suke yi a jahiliya. Tabarrujul jahiliya shine mace ta fita tana bayyana adonta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi matan mu'mine da irin wannan fita cewa sinfi biyu, nau'i biyu na 'yan al'umma ta bangansu ba. Daga ciki ya ambaci nisa'un kasiyatun ariyat, mata waɗanda suke suna tufafe, suna sanye da tufafi amma kuma a tsiraice suke. Su ne aka fassara su da cewa masu sanya tufa mai shara-shara wanda yake bayyana abin da ke ƙarƙashin jikinsu. Sifa ta biyu kuma aka ce masu sanya sifa ɗamammu wanda za su bayyana dukkan sifar jikinta, dukkan kwane-kwane na jikinta za su bayyana shi. To wannan shi ma yana daga cikin aljahiliya. To shi yasa ɗin waɗansu suke bayyana cewa da Allah ta'ala ya ce aljahiliyatul ula, ishara ne akan cewa za a samu ta aljahiliya. Jahiliyar farko kada ku yi irin wannan na tabarrujin, to ishara ne akan cewa jahiliyar, in wata jahiliyar ta zo ta biyu, ita ma za a yi ilhaƙinta da aljahiliyatul ula. Kamar yanda yanzu da muke da jahiliya, kamar yanda a waɗansu daga cikin marubutan musulunci suka yi jahiliyatu ƙarni 20, jahiliyar ƙarni na 20, jahiliyar ƙarni na 20, domin abubuwa da dama na jahiliya wanda ake yi aka aibata shi musulunci ya tsarkake al'umma ga barinsu, yanzu an bayyana, an sake dawo da su da wata sifar ta nuna kan cewa ci gaba ne, ta nuna kan cewar wannan ana ado da shi. To Allah ya hana wannan, ya hana matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa bitali matan mu'mine su ma an hana su. Sannan ya ce wa aqimna salata wa atina zakka, ku tsayar da sallah kuma ku bada zakka, wa atina Allah wa rasula, kuma ku yi da'a, ku yi biyayya ga Allah da manzansa. To kun ga ai dama suna sallah, suna bada zakka, saboda haka wannan ba insha'in sabon hukunci bane, ai ku dawwama akan tsayar da sallah da bada zakka da biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, wato a cikin sauran abubuwan da aka umarce ku da shi da kuma aka hane ku, shine kuna da'a gare shi a cikin dukkan al'amura. Wannan sai ta hada dukkan shari'a kenan, bayan keɓance sallah da zakka saboda muhimmancinsu da cewa sune unwani, sune shaidar mumini na gaskiya. Sannan Allah ta'ala ya bayyana falalarsu, ya ce innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait, Allah fa kadai yana so ne ya tafiyar da dauda gabarunku, ya ku mutanen gida, ya ku mutanen babban gida. Wa yutahhirakum tathira, kuma ya tsarkake ku tsarkakewa, wato da waɗannan umarce-umarce ya ku matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yi waɗannan umarce-umarce da hanahani kawai don ya tsarkake ku, ya tafiyar da dauda gabarunku. Wato menene daudar? Laifi, sabo wanda zai bata mutuncinku, ya tawaye matsayinku a matsayinku na matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa sai ma aka kira su aka ce ahlal baiti, ya ku mutanen babban gida, ya ku mutanen wannan gida. Al bait anan ana nufin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An faɗi wannan dan a kamanta su da wato mutanen gidan Annabi Ibrahim rahmatullah, da mala'iku suka ce masa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid, rahamar Allah da albarkarsa ta tabbata a gare ku, ya ku mutanen wannan gida, gidan annabci. To nan ma haka aka kira su. to wannan ayar ita ce take nuna nassi akan cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul bait domin gashi su aka fuskanta da umarnin inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankum to wadan sai suka ce to me yasa ba a ce ankunna ba tunda ana magana da su ne sai aka ce ankum aka ambaci jama'ar tasu gabaki daya ahlul bait dalili shine a nuna kan cewa ba su ne kadai ahlul bait ba akwai wanda su su shigo kuma domin a nuna kan cewa ai ma'anar ba su kawai ake tsarkakewa ba har da shi shugaban gidan sallallahu alaihi wasallam domin shine shugaban ahlul bait din saboda haka Allah yana nufin ya tsarkake ku ne da ku da shi mai gidan sallallahu alaihi wasallam da ku ƴan gidan mazowa gidan ahalin gidan da kuma wanda za su shigo dalili ko wanda za su shigo su ne kamar yadda ya zo a hadisin Aisha a cikin sahih Muslim da hadisin Ummu Salama a cikin sunan Tirmidhi da sauran as-sunan cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki yana sanye da bargo sai Fatima radiyallahu anha ta zo sai ya sanya ta a cikin bargon ya lullube ta sai Al-Hasan ya zo sai ya sanya shi cikin bargon shi ma ya lullube shi sai Al-Husayn ya zo sai ya sanya shi cikin bargon ya lullube shi sai Sayyidina Ali ya zo shi ma sai ya sanya shi duk ya lullube su yace Allahumma ha'ula'i ahlu baiti Allah waɗannan ɗan gidana ne fa adhhib amhumur rijsa wa tahhirhum tathira ka tafiyar da dauda daga gare su ka tsarkake su tsarkakewa sai ya shigar da su cikin ahlul bait wanda Allah ya riga ya shigar da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da nassin alqur'ani shi kuma ya shigar da su da addu'a da addu'arsa inda ahlul bait ne ai sai dai ya godiya yace Allah ina gode maka cewa waɗannan ƴan ahlul bait ina ne amma sai yace Allah su ne ahlul bait ina ka shigar da su ka tsarka tafi da dauda daga gare su ka tsarkake su ya nema musu zamantowa ahlul bait da wannan addu'a ta saboda haka suka zamanto ahlul bait da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda kuma zai dada ƙara ƙarfafa mana cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ake nassi da kan cewa su ne ahlul bait ayat da ta biyo daga baya sai aka ce wadhkurna ma yutla fi buyutikunna kuma ku tuna abinda ake ambatawa ake karantawa a cikin gidajenku min ayati llahi wal hikma na ayoyin Allah da hikma inna Allah kana latifan khabira lalle Allah mai tausasawa ne ga waliyansa khabira mai cikakken sani ne da batinin al'amura wato shi yasa yayi waɗannan umarce saboda ya tausasa musu ya sanya su a hanyar da za su samu ɗaukaka kuma ya nuna wato saboda cikakken saninsa da abin da yake zai kyautata su shine ya kawo to kun ga ba zai yiwu a ce ahlul bait waɗansu ake nufi ba matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayan an ambace su an ce ya ku ahlul bait sannan kuma a zo a ci gaba da cewa to ku tuna abin da ake karantawa gare ku a cikin ɗakuna a ce to ba su ake nufi ba waɗansu daban ake nufi babu azanci a cikin wannan zance inda waɗansu ake nufi daban da sai a jinkirta ambaton ahlul bait din sai an gama ba su umarnin an gama da matan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai a zo a yi maganar waɗansu waɗanda suke su ne ahlul bait daban ba su ba saboda haka wannan ayar dalilin saukarta shine zance da matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wato shi sababin saukar aya ayan aka ce ta sauka akan waqi'a kaza ne to wannan waqi'ar qat'iyyud dukhul shigarta a cikin ma'anar wannan ayar babu ko shakka a cikinsa babu ko shakka kan cewa su matan annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait ne dan haka yake daga cikin mafi ingancin magana biyu maganganu guda biyu na malamai shine cewar ahlul bait matan annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka bata halatta a gare su ba kamar yanda bata halatta gare shi ba da kuma yace sadaka bata halatta ga ali muhammad ba la tahillu sadaqati sadaqatu li muhammadin wala li ali muhammad sadaka zakka bata halatta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ali muhammad sallallahu alaihi wasallam shine matansa da zurriyarsa kuma shi yasa kun ga a wajen daga cikin sigogin salati yazo da sigar Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi cewa su ake nufi da ali Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi da kuma akan matansa da dhurriyarsa to sai kuma dangin sa sallallahu alaihi wasallam dangin sa wanda yazo a hadisin Zaid ibn Arqam da yake fassara cewa zambar annabi sallallahu alaihi wasallam hudu ba sa da a gadir khum da yake cewa na bar muku littafin zambar muku abubuwa nauya ya guda biyu alqurani da ahlul baiti sai aka tambaye shi Zaid ibn Arqam cewa ahlul baitihi sune ake nufi da Aliyu da Fatima da Hassan da Hussein sai ce a ahlul baitihi sune wanda aka haramta musu sadaka alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas wato gidan Ali da gidan Aqil da ƴaƴan gidan Ja'far da ƴaƴan gidan Abbas sune banu al-mutta wato sune banu Hashim sune banu Hashim wanda suka yi saura waɗannan sune wanda sadaka ta haramta a gare su saboda haka Ibn Juzay a tafsirin wannan ayar ya fassara ahlul bait da cewa sune matan annabi sallallahu alaihi wasallam da zurriyarsa da kuma danginsa danginsa kuma sune waɗannan masu karaba da shi wanda sune mutanen gidan waɗannan ƴan uwa nasa wato ƴaƴan baffansa Abbas da ƴaƴan dan baffansa Aqil da Ja'far da Ali dan haka suke Aqil shine babba sai Ja'far sai Ali waɗannan sune sadaka ta haramta a gare su kuma sune ake nufi da ahlul bait to Allah madaukakin sarki yace zai tafi da dauda daga gare su sannan ya tsarkake su tsarkakewa amma shi'a da suke cewa ahlul bait su sun yi tanakuri sun ce ahlul bait din su ne ahlul kisa Fatima da Ali da Al-Hasan da Hussein to sai suka kuma sai suka mayar da ahlul bait din kawai wanda suka zo ta hanyar Hussein ƴaƴan Hassan su ba ahlul bait bane da wace qur'a da wace ayar da wani hadisin suka fitar da ƴaƴan Hussein amma sai suka fitar da shi sai suka ce ƴaƴan Al-Hussein su ne suka fitar da ƴaƴan Hassan kuma a cikin ƴaƴan Al-Hussein din ma suka ware 12 suka ce su ne a imma din su sai su fitar da sauran kuma a koyaushe aka zo wajen ayyana wane ne liman sai a zo a kama rigima kamar lokacin da Ja'far ya rasu babban ɗansa shine Isma'il amma sai suka ce imam din ta koma imama ta koma ta hanyar Musa al-Kadhim to ya aka cire bayan babban ɗa shi yake zamantowa imam aka ɗauke ta daga Isma'il aka mayar da ita al-Kadhim sai suka ce ai Allah yana da al-bada wato Allah yana canza niyyarsa yana canza iradarsa yayi niyyar wani abu sai ya canza in wani abu ya bayyana a gare shi wato wannan shine ainihin kafirci domin nasabta Allah ya zuwa ga jahilci ne wal iyad billah Allah madaukakin sarki kun ga dai a wannan ayar ya bayyana falalar matan annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka kuma da aka kare batun falalar su sai kuma Allah domin ya faranta ma mu'minai mata rai sai kuma ya bayyana falalar mu'minai mata da innal muslimina wal muslimat nan za mu tashi insha Allah wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا توثر علينا وارض عنا وردنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ذلك علينا ملتبسا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين